ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد أن أوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 26 غوتن شدا وتن جماد الآخرة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دغ مكة زوا مدينة نادى هكرا دبو ديا da 446 wanda yazo daidai da 28 ga watan 12 a Gregorian calendar 2024 wannan shine kasai din mu na 104 daga cikin jeren giyar karatutukan littafin la ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqiduha wa fadailuha littafin fadilati sheikh Muhammad ibn Sa'id ibn Raslan hafizahu Allah ta'ala fi sirri wal alaniya idan jama'ar musulmi basu manta ba muna cikin babi na karshe na wannan littafi shine babin da ke magana akan falala da alheri da mazar kwailar kalmar la ilaha illallah muna masu roƙon Allah da agajin Allah da ya samu mutu da wannan kalma ya kuma tashe mu akan wannan kalma ya kuma ba mu romo da mazar kwailar wannan kalma a ranar tashin alkiyama muna kusan karshen wannan littafi za mu tashi shafi na 116 a paragraph na kusa da na karshe inda yake cewa nas'alullaha azza wa jalla wa ala bi asma'ihil husna wa sifatihil muthla an yaj'ala akhir kalamina la ilaha illallah Malam Rasulun yace muna roƙon Allah muna godo muna kamun kafa da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala Jalla wa Ala mai girma da ɗaukaka bi asma'ihil husna muna roƙon sa da sunayensa wanda suke kyawawa wa sifatihil muthla da kuma siffofin sa masu daraja masu kima masu martaba an yaj'ala akhir kalamina muna roƙon sa da ya sanya ƙarshen maganar mu La ilaha illallah ya zamanto ita ce la ilaha illallah saboda mun karanta hadisi a baya annabi sallallahu alaihi wasallam yace man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna duk mutumin da Allah ya taimake shi ya zama furucin sa na karshe kafin ya bar duniya shine yace la ilaha illallah manzo Allah yace wannan mutumin ya shiga aljanna sunan shi saboda haka malam rasulun yake addu'a tare da shi da mu da muke karanta wannan littafi da ma wanda suke zuwa don saurara da wanda suke kallon mu ta kafofin yada bayanai na zamani daga cikin waɗanda suka amince da wannan addini da kuma wannan wato wannan tsari na musulunci to Allah ya sa kalmar mu ta ƙarhe ta zamanto wannan kalmar da ita ce za mu furta Allah ya amsa mana wannan addu'a yace wa an yaqbiduna alaiha Allah ya dauki rayukan mu ya kashe mu akan wannan kalma wa an yahshurana fi zumrati ahliha kuma idan Allah zai tada mu a filin tashin alkiyama to Allah ya tada mu a cikin dandazon ma'abotan wannan kalma taro da madudu da ayarin waɗannan wanda suke rike da wannan kalma suka je lahira da ita lafiya to mu ma Allah ya tada mu a cikin wannan zuga yace wa an yajma'ana ma'a nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya hada mu ya tara mu tare da annabin mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil firdausil a'la a cikin aljanna wacce take madaukakiya min aljannati wacce take cikin aljanna gaba daya Allah ka amsa mana wannan addu'o'i da malam rasulun yake mana Allah ka karba mana wannan addu'o'i Allah ka sa wannan karatuttuka ba karatuttukan banza muke yi ba ya Allah Allah ka sa wannan hidima da muke yi ba a maho za ta tafi ba Allah ka sa muna da rabo a cikin wannan kalma Allah ka sa muna da rabo a cikin wato wannan addini da kuma wannan tsari na musulunci ya Allah Malam yace fa aktharu min az-zikri biha ina yi muku nasiha da wasiya da cewa ku ku yawaita ambaton wannan kalma a cikin al'amuranku fa hiya afdalu dhikri in kana neman zikirin da yafi daraja yafi kima yafi martaba yafi falala to in ka samu wannan kalma ka gama in ba ku manta ba tunda malam ya fara wannan babi na karshe yana ta kawo mana addu'o'i da suke da alaka da la ilaha illallah yana ta kawo mana addu'o'i da ambaton Allah da zikiri wanda a cikin sa yana kunshe da kalimatu la ilaha illallah to shine malam yake mana wasiya wadancan hadisi da ya kawo mana da wadancan addu'o'i da ya kawo mana wanda suke dauke da la ilaha illallah to mu yi kokari mu rike wadannan addu'o'i laila nahar dare da yini mu dinga yawan maimaita su mu dinga yawan maimaita su akwai ayoyi irin su la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu rike irin su la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir da sauran azkar wanda yazo a cikin alqur'ani wanda suke dauke da wannan kalma mai nauyi da kuma wanda suka zo a cikin hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda suke dauke da wannan kalma mai nauyi malar rasulani yana jan hankalinmu akan cewa ya zama daga cikin manyan addu'o'i da zamu rungume mu rike mu kankane akwai waɗannan addu'o'i da suke kunshe da la ilaha illallah Allah ka ba mu iko wa hiya khairu ma qalahu an-nabiyyu wan nabiyyuna min qablihi in kana neman mafi alherin abinda annabi ya furta a rayuwar shi yake yawan ambato a rayuwar shi yake yawan fada yake yawan zikiri da ita ita ce kalimatu la ilaha illallah haka manzon Allah ya fada a ranar arfa yace khairu ma qultu ana wan nabiyuna min ba'di ko min qabli yace mafi alherin abinda na fada da abinda annabawa suka fada kafin zuwa na la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir annabi yace babu zikirin da nafi maimaitawa nafi nanatawa nafi danya tabakina da shi haka babu zikirin da annabawan Allah suka fi maimaitawa da nanatawa da danya tabakin su da shi sama da wannan kalma ta la ilaha illallah dan haka he mu rike mu ma mu ci gaba da bin wannan sunna ta annabi da sauran annabawa mu dinga yawan furci da ita da kuma lahaji da ita yace wahdaru at-tahrifa biha nutqan don Allah ku yi taka tsantsan da at-tahrifa biha fiha wato jirkitata da lankwasata da murdata ta koma wata ma'ana daban ko wani abu daban nutqan a wajen furtawa in ka zo furtawa ka tsaya ka bata haƙƙinta na yadda ake furtata la ilaha illallah muhammadur rasulullah ko la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah anjaza wa'adahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu la ilaha illallah mukhlisina lahu ad-dina wa law kariha al-kafiruna la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahul azmatu wa lahul kibriya'u wa lahul thana'ul hasan ina fata an gane ire-iren waɗannan addu'o'i idan mun zo mu yi dinga yin su da larabci samfarera ka samu wanda zai karanta ma ka iya fadatta da haƙƙinta na baki da furuci da lafazi da kuma haƙƙinta na riƙe ma'anarta a cikin zuci shine abin da malam yake mana da aka yace wahdaru ku yi taka tsantsan da at-tahrifa fiha nutqan murqula murgudata da kawar da ita daga yanayin da Allah yake so a furta ta nutqan wajen furtawa ina fata an fahimta an gani wa adama tahsil shurutiha da kuma rashin cika sharuddanta mi taka tsantsan a ce baka san sharuddan wannan kalma ba ina fata an fahimci magana mun karanta sharuddan nan mun maimaita su a munasabobi da dama mun jawo baituka waɗanda suke kunshe da sharuddan a dunkule to kai kokari ka je kai bita ka iya ka rike ta yadda kullun aka tashe ka ko aka tambaye ka meye sharuddan la ilaha illallah zaka ainihin wato bayyana zaka yi bayani wannan bayanin da za ka yi da riƙewa da za ka yi da ƙudircewa da za ka yi da aiki da za ka yi a cikin gaɓoɓinka game da wannan kalma shi ne zai taimake ka idan ƙiyama ta tashi. Allah ya ce yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayatid dunya. Allah yana tabbatar da bakuna da harshen waɗanda suka yi imani da tabbatacciyar kalma tun a nan duniya, wanda suka tsaya a kanta suka karanta ta suka fahimce ta suka yi aiki da ita. Allah ya ce wa yudhillullahu adh-dhalimina, Allah yana batar da adh-dhalimai akan wannan kalma su kasa furtata. Wa yaf'alu Allahu ma yasha'u, Allah yake aikata abin da ya ga dama. Yasa Fir'auna da ya tabargaza bai tsaya ya fahimci la ilaha illallah ba a gaba ɗayan rayuwarsa, bai tsaya ya fahimci mecece kalmar shahada ba, bai tsaya ya fahimci ma'anarta ba, bai imani da ita ba, bai yarda da ita ba. Ranar da ya zo zai mutu sai ya yi ƙoƙarin ya yi wa Allah wayo da dabara. Shi ne mutum ne malam ya rayu rayuwa shekara 50, 60, 70 ba ruwansa da Allah, ba ruwansa da manzon Allah, ba ruwansa da addinin Allah, ba ruwansa da duk wani abu da kuke na activities ɗin addini. Amma yana so ya ci bagas, ya ci rumus, ya ci maho. Shi ne in ya zo mutuwa ya mutu da kalmar da kuka share shekaru kuna aiki a kanta, kuna karantar da ita, shi kawai rana ɗaya yake so ya furta ce ya tafi lahira, ya je ya shiga aljanna. Sai Fir'auna ya so ya yi wa mahalicci wai Allah za a yi wa wayo mala. Sanda ya zo mutuwa bayan ya yi taɓargazarsa ya yi abin da ya ga dama, sannan ya ce amantu la ilaha illallazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina. Na yi imani cewa babu wanda ya kamata a kyautata a tabbatar da ibata gare shi in ba wannan Allahn da banu isra'ila sahabban annabi Musa suka yi imani da shi ba. Ni ma yau na zama musulmi. Allah ya ce ban karɓa ba. Ina fata an fahimci magana. Al'ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidina fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya wa inna kathiran minan nasi an ayatina lagafiluna. Allah ya ce yanzu kenan da can kayi barnarka kayi abinda ka ga dama da tambele, sai yanzu ne da ka ji matsa da makura mai saka ganga ƙara. Ina fata an gane. To sai yanzu ne za ka yi imani. Al'ana da kai maɓarnaci ne mugu kafiri, yanzu ne ka gane kalmar tana da ma'ana, tana da fa'ida, tana da alheri idan mutum ya mutu da ita. Allah ya ce to a yau zan tseratar da kai da gangan jikinka, ko ka mutu ba za mu bari gawarka ta lalace ba. Yasa da gaske ne cewa akwai gayan Fir'auna a duniya har yanzu, ba magana wasa bace, nassin aya ne ya tabbatar da haka. Da haka in har aka ce lalle gawar Fir'auna tana nan da rai, kar kai mamaki, domin Allah ya ce nunajjika bi badanika, za mu tseratar da kai da gangan jikinka, ba za ka lalace, ba za ka riɓe, ba za ka riddige ba. Litakuna liman khalfaka aya, dan aya ta tabbata ga wanda za su biyo bayanka. Kasi aiki irin naka, kasu buta farki irin naka, kasu yi watsi da Allah kamar yadda kai watsi da Allah irin naka. Wa inna kathiran minan nasi an ayatina lagafilun, domin da yawa daga cikin mutane game da ayoyinmu marafkana ne, ba ruwansu da Allah, ba ruwansu da manzon Allah. Allah ka tsare mu daga wannan mummunar fasara da Allah ya yi wa mutane. Allah ka cire mu cikin waɗanda Allah yake zargin ba abin da ya dame su da addinin Allah. Ina fata an fahimta. To a wayi gari kai ba abin da ya dame ka da addinin Allah, ba abin da ya dame ka da musulunci. Ina aka shiga, ina aka fita, ina aka kai, ina aka komo, ba damuwarka bane. Amma kuma kana so daga ƙarshe a ce ka moru wannan dama ta musulunci, to ƙarya ne. Allah ba zai bari ba. Ban gane ko kun gane ba. Allah ba zai bari ba. Allah ya ji kan jikan malam. Yace ka ga mutum yana abin da ya ga dama, amma ranar tahin kiyama ya dinga cewa ya Allah ya hada mu da Sayyidina Ali. Yace ai kai ka san waye Sayyidina Ali kuwa?
yace idan aka gama maka aka nuna maka ibada da sayyidina Ali yake yi ranar tashin kiyama kai da kanka zaka ce ya Allah ni tsinanne ne magana ce ta raha ya faɗa amma wallahi akwai darasi a ciki ma'ana baka kama kafar sayyidina Ali ba baka yi aiki irin nasa ba abin da kai wa Allah fala saddaqa wala salla walakin kazzaba wa tawalla amma kana so ka tashi a mataki da matsayi irin na sayyidina Ali ga danga kusar yayi kai ka san akwai matsala a cikin tafiya maganarka haka ne ko ba haka ba to yasa kada kuma wallahi abinda nake fadawa wa kaina da kuma kowa shi fa Allah sai dai in bai ga damar dirkakar da kai ba duk waɗannan matsiyata da kuke gani da waɗannan munafikai da duk waɗannan yan ta'adda da kuke gani mugaye wanda suka dira akan dukiyar al'umma da al'amuran al'umma da duk abin da ake na kafirci a ƙasar nan da duk tambele da shegantaka da iskanci da ake yi wallahi barin mutane Allah ya yi yasa dan Allah ya razanar da mu cewa fa bamu gagare shi ba sai ga mana a cikin alqur'ani yace alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu sakhara bil wad wa fir'auna bil autad alladhina tagaw fil bilad fa aktharu fiha al fasad fa sabba alaihim rabbuka sawta azabin yace inna rabbaka labil mirsad Allah yace alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'a kai baka karanta alqur'ani bane yadda Allah ya fata da adawa yadda Allah ya ragaraga da su irama zatil imad iram ne ma abota turaku ko ma abota ginshiki allati lam yukhlaq mithluha fil bilad Allah da kansa yace adawa da kake gani ban taba yin halitta mai karfin bala'i irin su ba lam yukhlaq mithlu hafil bilad ba a taba yin halitta irin adawa ba Allah da kansa ya faɗa a cikin qur'ani wa samud alladhina da kuma samudawa waɗanda jabu sakhara bil wadi suna sa hannu su rarraki dutse su gida a ciki falalan dutse wanda ba ƙasa a ciki mulmulalle amma haka ada za su rarake shi su rarake shi su rarake shi a lokacin ba pinches ba diga babu zarto ba komai amma haka za su rarake shi su shiga su kwanta ba abin da ya dame su samud alladhina jabu sakhra bilwa yace wa fir'auna bil autad da kuma fir'auna ma abotin turaku turke fir'auna zai dana yace aka muka a daure ka yayi ta ma azabar sai ya kashe ka alladhina tagaw fil bilad Allah ya ce ni da kaina na yarda sun yi dagawa a doran kasa kai da kai kanka ka san tunda Allah ya yarda sun yi dagawa ko ba su yi dagawa ba sun yi dagawa alladhina tagaw fil bilad Allah ya ce fa aktharu fi hal fasada suka yawaita barna da kashe mutane da cin zarafin bayin Allah a cikin wannan kasar suka yi duk abin da za su fa aktharu fi hal fasad alma daga karhe me ya faru Allah ya ce fa sabba alaihim rabbuka sauta azabi Allah ya zubo musu mugunyar azaba daga saman bakwai sai ce inna rabbaka labil mirsali to in ka yarda mun gama da waɗancan to ka sani kai ma muna jiran ka zo baka zo ka same mu ka ci addu'ar ka ci albarkatin addu'ar annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam da ya roki Allah cewa duk saban da za a yi kada Allah ya dinga dirkakar da mu kamar yadda ya dirkakar da adawa da samudawa amma na rantse muku da Allah duk shekashekai da mustahabbai da sunnonin rugurguza mu na rantse da Allah duk sun cika kawai bar mu Allah yi saboda albarkar addu'ar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na fata an fahimci magana su saboda haka ka rike ma ita ce kawai zaman lafiyarka kai aiki da ita shine kade zaman lafiya tare taka saboda shine kade zai tsiratar da mu amma wallahi ba mu gagara Allah ba wanda ya gagara Allah barin mu kawai akai an gane maganar da kyau ko shine yake cewa wa adami wa hadaru an yaqal wahid minkum fi naqid ko wa adami tahsil shuruti ha ko kada mutun ya sake bai cika tasharruɗan la ilaha illa Allah na bai yi kokari ya san waɗannan sharruɗa ya haddace su sai malam ya ci gaba da cewa wa hadaru an yaqal wahid minkum fi naqid min nawaqidha ina roƙon ku don Allah ku yi taka tsantsan kada wanin ku ya afka wa ɗaya daga cikin abubuwan da suke warware la ilaha illallah mun yi nawaqid la ilaha illallah ai ko abubuwan da ke warware la ilaha illallah na'am banzu ba a cikin littafi dai ba akwai babi na nawaqid la ilaha illallah ba yawwa mun yi su mun yi nawaqid la ilaha illallah yace to ina zan hankalinku da ku yi taka tsantsan da aikata ɗaya daga cikin abin da zai warware muku kalmar la ilaha illallah an gane walu alaiha wa'adu walu alaiha ku so ku kaunaci ku jibinci lamarin waɗanda suke rike da ita in aka ganka kayi mubaya'a ko ka sallama to a samu ka sallama wa wanda ya sallama wa la ilaha illallah ne na fata an fahimta wa'adu ku yi gaba da wanda ya gaba da ita shine walu alaiha ko walu wa'adu alaiha ku jibinci lamarin wanda ya jibinci lamarin la ilaha illallah ku so wanda ya so la ilaha illallah ku yi aiki da abubuwan da suka zo a cikin la ilaha illallah wa'adu kuma ku ainihin wato kyamati ku yi gaba da duk wanda yake gaba da la ilaha illallah shine walu alaiha wa'adu na fata an fahimta fahiya aslul dini malam rasulullah yace ita ce tushen addinin Allah tushen musulunci gaba ɗaya da muke yi wannan kalmar ita ce tushensa wahiya asasul millati ita ce ginshikin tafarkin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama asas ginshiki da ake kafawa in da wajen dora gini ko dora abin da zaka yi to ita ce ta ginshikin kalmar la milla ta manzan Allah da milla ta ubangiji na fata an fahimta wali ajliha khalaqallahu alkhalqa dan ita ne Allah ya halitta mutane na fata an fahimta wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin Allah yace ban halitta mutane da aljanu ba sai dan su bauta mu bana neman arziki a gurin su bana neman ciyarwa a gurin su Allah shine ma'abocin arziki kuma wanda yake ciyar da bayi jama'a kun fahimci maganar da ke ku wa khalaqa as-samawati wal arda saboda ita ne Allah ya halitta sammai da ƙasai an gane maganar da ke ku yasa Allah yace inna Allah yumsiku as-samawati wal ardi an tazula Allah shi ke rike da sammai da ƙasai ba za su zame ko su karkace ko su watse da ko ba ba dan haka ba yanzu nan sai ka ji sama ta rikito mana wallahi Allah ne ke rike da ita ba dan haka ba yanzu nan sai ka ji mun fara haka sai dai kawai mu jiba mun fada wani ramin da ba mu san iyakatan inda za mu fada ba kasan nan da kake gani nisan da take da shi Allah ne kadai ya sani Allah ne kawai ya rike mu akanta ka duba haka ko dan girgizar kasa akai sai kaga wani wawa keken ramin da baka taba tsammanin za ka ganshi ba dan kasancewa ba wai mu muke rike da kanmu ba Allah ne an gane wali ajliha nusibat suqul jihad fi sabilillahi baina jundir rahman wa jundir shaytan jundir rahman wa jundir shaytan wa biha wali ajliha da saboda wannan kalma ne ta la ilaha illallah nusibat suqul jihad aka kafa kasuwar jihadi jama'a fi sabilillahi dan daukaka addinin Allah ba a yaki jama'a ku lura da wannan magana duk wani yaki na duniya haramun ne in ba akan la ilaha illallah ba kuma idan aka kashe ka a wani yaki kowanne iri ne an kashe banza ka san da wannan in ba akan me ba la ilaha illallah ba an gane maganar da ke ku ita kadai take sa ayyaki dan haka duk masu yakar wasu mutane ba tare da wani dalili ba wallahi za su bi yaran wanda suka kashe domin ba su kashe su akan la ilaha illallah ba haka duk wanda ya tafi yaje ya shiga cikin wani tawaga ko ajeji ko a abun nan ya dauki makamai aka kashe shi a wannan tafarkin wallahi an kashe banza dan ba akan la ilaha illallah ba yasa wani daga cikin sahabban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya tambayi manzon Allah wanda aka kashe shi dan kare kabilanci me matsayin sa wanda aka kashe shi dan kare kaza wanda aka kashe shi dan kare kaza wanda sai manzon Allah ya dunkule masa yace kai dakata man qatala litakuna kalimatu llahi hiya al-ulya fa hiya fi sabilillah duk wanda ya yaki dan kalmar Allah ta daukaka to wannan mutumin shine kadai yayi yaki dan neman yaddar Allah amma duk sauran watsar da su a gefe in ji annabi Muhammad dan haka iyyaka thumma iyyaka da wannan ne muke kiran duk wani dan ta'adda a kasar nan musamman waɗanda suke ganin cewa sun dauko makamai ne dan su yaki ko su yake mu suna ganin mu kafirai ne na rantsi da Allah suna kan aikin banza kuma ba za su yi nasara ba saboda ba su suka ta sharadin yaki ba waɗanda suke yaka ƴan uwansu ne musulmi haka kuma waɗanda suka dauki makamai suka higa jeji suke kashe mutane suna karbar kuɗi wallahi an kashe ka a wannan hanyar ka sani wallahi ba za ka tashi cikin tawagar manzon Allah ba da haka ka tuba ka dawo ka bar wannan aikin ba aikin ka bane ka ji tsoron Allah wannan dalilin yasa muka ce gwamnati ta shiga ai sulhu da mutanen nan a kubutar da rayukansu da imaninsu sannan a kubutar da rayukan bayin Allah su ma da imaninsu da dukiyoyinsu domin ko yaki na musulunci da Allah ya shar'anta samun aljanna akan shi an yarda ayi sulhu idan abu ya gagara karewa haka ne ko ba haka ba to balantana yakin da bai da sitam a cikin alqur'ani bai da sitam a cikin sunnar annabi Muhammad jama'a kuna fahimta ta da kyau ba za mu dora ku akan jahilci ba ba za mu karantar da ku son zuciya ba iya gaskiyar kenan da muka fahimta muka karanta ita za mu gaya muku dan haka labudda a nemo hanyoyi na ganin cewa an yi sulhu tsakanin gwamnati da al'ummar garuruwa da waɗannan mutanen saboda me saboda su ba idan kana ji daga bakinsu wato malam sai ka yi mamakin me ye dalilin da ya sa suka faɗa wannan abu wallahi tallahi wasu daga cikinsu provoking ɗinsu aka yi ko ka ce da yawa daga cikinsu amma ba za ka gane wannan maganar magana ce mai nauyi tana da nauyi tana buƙatar deep investigation zuzzurfan bincike kafin ka yadda da magana ta in kuma ba ka da hanyar da za ka yi wannan binciken ka gano haka kamar yadda ni na gano to ka ja bakinka kai shiru kar kai wata magana domin wallahi Allah zai kama ka wallahi Allah zai kama ka Allah ya tsare mu daga faɗa muku ƙarya ko son zuciya kai shiru kawai shine abin da zan baka shawara in kuma kana da yadda za ka je ka bincika me ke faruwa kai ma ka gano ka je ni ma fita ne na je na nemo na bintuko na gano me ke faruwa saboda na damu da al'ummata da makomarta da kuma halin rayuwar da take ciki wala Allah kai ma ka damu to damuwar da ta jani zuwa ga inje in gano ta jaka kai ma ka je ka gano ba shikenan ba na fata an fahimci magana amma ba zai yiwu kana nan ana kana shan kana sharbar gwatanka kana sharbar gwatanka kana sharbar wato abinda kaga dama kuma wai kana so da wanda kai da kake zaune kake sharbar gwate da wanda yake bazama ya fite nemo information akan abubuwan da suke faruwa wato ma'arifar ku ta zamanto daya ba ilimin ku ya zama daya wayewar ku ta zama daya sanin me yake faruwan ku ya zama daya ba ba zai yiwu ba yanzu ko me jin labaru da wanda bai ji dan Allah zaka hada su da wanda bai ji wajen sanin me yake faruwa a kasa mai jin labaru kawai yana ɗakinsa ba inda ya fita ba inda ya je amma duk lokacin labaru zai kunna rediyo ya ji mai ƙasa take ciki dan Allah zaka hada shi da wanda baya ji to balantana wanda wala Allah zai je ba zama ya ji gatan ya shiga can ya gano me yake faruwa ko da haka wallahi mas'alar kasan nan sai dai addu'a na sha faɗa muku anan cewa wata wutar kana zarginta a masaka sai ka same ta aina a makera ko kana zarginta a makera sai ka same ta aina a masaka to kada mu dinga gaggawa da zarbadin an taya maganganu akan waɗanda ba mu tabbatar da menene ya faru da su ba domin wannan nau'i ne na zalunci Allah da kansa yace ya ayyuhal ladina amanu idza darabtum fil ardi fatabayyanu sai yace abun nan wala tulqu wala taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'mina tabtaguna ardal hayatid dunya Allah yace ya ku masu imani idza darabtum fil ardi in kai bugu a doran kasa kuka fita jihadi ne neman abun yadda za ku kare rayukanku da waye yace fata bayyanu to ku dinga bincike wala taqulu liman alqa ilaykum assalama wa assalama lasta mu'mina kada mutun yazo yace muku assalamu alaikum kace ba za ka karba ba mu'mini bane ka bincika tukunna ina fata an fahimci magana sannan ga wannan ayar ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ita ma din ma'anar ta daya da wacce ya ku masu imani in fasike zo muku da bayani ku yi bincike wannan duka layi ne na sanin me ya kamata kai a matsayinka na musulmi kada ka zarbade sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya hakaito mana maganar annabi Yusuf da shi da huda huda al-huda huda ne ya fita annabi Sulaiman sorry annabi Sulaiman da shi da al-huda huda yaje yayyo wani bincike ya dawo ya gaya wa annabi Sulaiman annabi Sulaiman annabin Allah ne manzo yana aiki da wahayi aba da yazo ya bahi labari inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah duka da ya gama qala sai yace masa nanzur zamu duba asadaqata am kunta min alkadibina wannan labarin da ka zo mana na maganan Balkisu ƙarya kake yi ko kuma da gaske kake yi jama'a idan annabin Allah da ke aiki da wahayi idan annabin Allah da ke aiki da littafin Allah irin annabi Sulaiman idan annabin Allah manzo kuma sarkin sarakuna ba a taɓa yin sarki a cikin duniya kamar annabi Sulaiman ba za a zo masa da labari ya ce sai ya binciko dan me yasa mu kawai daga mun ji magana ba ma bincike sai mu ƙaryata ko mu gaskata ina fata an fahimci magana wanda aka al'amarin kasan nan babban abin da yake bukata shine addu'a na farko na biyu shine bincike akan me ke faruwa da kasar su waye ne tukullumar rigingimunmu da muke fama da su amma wallahi ina so ku sani addu'a ita ce babban makami da za mu yi amfani da ita wajen wargaza duk makiyan nan yanzu ku duba mas'ala ta kawo mas'ala zargin da shugaban kasar Niger yayi akan cewa shugaban kasa ya karbo kwangilar kawo sojojin Faransa don wargaza kasar nan mutane da yawa daga sun ji wannan maganar sai su gaskata me yasa suke gaskatawa saboda shugaban kasa ne shi wala Allah zakai tunanin yana da hanyoyin da zai san me ke faruwa haka ne ko ba haka ba to amma kuma sun manta ba mala'ika bane shi ba ma'asumi bane ba annabi ne daga cikin annabawa ba balantana ya zama duk abin da ya faɗa gaskiya ne to wannan abun wallahi in kuna neman abubuwan da suke iya kawo hatsaniya da rikici da tashin hankali a ƙasashe to ku samu wannan na farko na biyu fadar shugaban ƙasa ta fito ta musa wannan abun ƙarƙashin jagorancin NSA Chief National Security Advisor Nuhu Ribadu a hirar da aka yi da shi da ɗaya daga cikin gidajen rediyo ɗin nan ko Faransa ko BBC ina jin ba zan iya mantawa ba zan iya tunawa ba ya fito ya bayyana ya ce duk guraren da shi Muhammad Sani na Niger ya faɗa cewa an ajiye dakarun Faransa da nufin kaiwa Niger hari ko yaƙan Niger ko an haddasa ta'addanci a ƙasar nan na ba ku dama yan jarida ku je ku bincika in kuka samo labari kun ga sojoji a gurin ku gaya wa duniya cewa abin da ya faɗa gaskiya ne da Allah mai rage yan jarida baka ba su aiki ba ma ya suka kare balanta na ka ba su aiki so shi ya ce da gaske ne su sun ce ƙarya ne kai yanzu wanne zaka dauka mai fatan sharri sai ya ce shi ya yadda da maganar shugaban kasa na Niger saboda gani yake yi kamar wani mala'ika ne shi ba zai faɗi ƙarya ba wallahi bari in faɗa muku duk zaluncin mutum da duk yanayin yadda yake gallaza muku azaba ko kuma kuke fama da shi ta fannin mulkinsa ko matsayinsa ko al'amarin jagorancinsa na rantsi da Allah idan kuka zalunce shi kuma Allah ba zai bar ku ba haka ne ko ba haka ba in kuka mar kazafi ko kuka yi mar ƙarya ko kuka faɗi ya aikata kaza alhalin bai aikata ba wallahi Allah ba zai bar ku ba yasa wata rana Imam al-Hasan al-Basri alayhi rahmatullahi al-mutatabi'a ya zo wucewa sai ya samu wasu gungun mutane suna ta zagin Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi har ya wuce sai ya riba sai ya dawo yace gaskiya ne zaluncin da Hajjaj yake muku ba wanda yake musu amma ku sani Hajjaj har yanzu musulmi ne ba wanda ya fitar da shi a musulunci na biyu yadda yake kuke da haƙƙi a kansa ne muku adalci wallahi shi ma yana da haƙƙi a kanku na karku zalunce shi yace na rantsi da Allah idan kuka zalunci Hajjaj ta hanyar yarfa masa abin da ba gaskiya bane ba wallahi idan kun je kiyama sai Allah ya biya shi da ayyukan ku na alheri yace to kuma karku yi mamaki a je kiyama Hajjaj ya zalunce ku ya kakkashe wasu daga cikin ku ku kuma kun zazzage shi kun mar yarfa da kage wallahi ku je Allah ya biya shi da abin da kuka aikata na alheri shi ya shiga aljanna ko ku shiga wutar jahannama Hasan al-Basri ya gaya mutane wannan magana saboda kai an wayi gari jama'a daga mutun ya zama yana da wata matsala to shikenan sai a debo duk wata magana sai a yarfa mishi mutane suna ganin wai su Allah ba zai kama su da wannan ba kuma Allah ba zai dau mataki a kansu dangane da irin furucin su ba da yarfan da suka yi wa waɗanda suke da haƙƙi na shugabanci a kansa ba kuma don Allah jama'a yanzu abubuwan da mutanen Niger suka fito a jikin majalisa suna yi na tsine wa shugaban kasa Allah ya tsine wa Tinubu Allah ya kaza Allah ya kaza don Allah mu yanzu ko da babu ba maganar addini ake ba mu dawo kan maganar kishin kasar mu da kishin al'ummar mu yanzu ya dace mu goyi baya ana tsine wa shugaban mu daga wata kasa kuma mu yadda wannan daidai ne kuma idan Allah ya karɓi wannan tsinuwar tasu su za su sha wahala da abin da suka jangolo mana ko mu za mu wahala mutum ne yana cikin tuki ya loda kuku 50 za a tafi Lagos sai kuka ruɗe daga cikin motar kuna cewa Allah ya sa ka faɗi Allah ya sa ka yi hatsari Allah ya ɗaga motar nan akan titin nan ya maka ta da ƙasa shi kaɗai kuke jangolo wa fitina ko hadda ku ba daidai bane ko kadan ba ma goyen bayan zalunci wanda kuma duk ya sanni ya sanni wallahi idan baka sanni ba kawai baka sanni ba amma idan abu ya zo da wata fuskar da ba mu fahimci cewa abinda ake fada haka yake ba to na rantsi da Allah babu wanda ya isa ya hana ni magana yanzu misali mu dauki matsalar sanata Barau na cewa wai shi ne yake jagaba wajen tabbatar da matsalar tax reform mun zo mun yi magana akan cewa wannan mutumin ba a tabbatar da laifinsa ba don haka mutane su ji tsoron Allah su daina yarfa magana ga wanda bai cancance ta ba har yau din nan da muka yi magana ba wanda ya fito ya sake tabbatar da cewa shi ne jagoran wannan magana ko akwai babu kuma tsakaninmu da Allah a matsayinmu na masu da'awa kuma a matsayinmu na waɗanda muka san me muke yi daidai gurgudu shin dan Allah da mas'alar tsaro na kashe mutane da ake yi da mas'alar tax reform a cikin wannan kasar tamu wace tafi muni tsakaninku da Allah mas'alar tsaro ita tafi damu amma ya aka yi muka ji malamai da sauran waɗanda suke masu da'awa sun fita akan mas'alar ne mas'alar tax reform sama da mas'alar kashe bayin Allah da azabtar da su da ake yi meye dalili me ya faru wannan kasar jama'a babban abin da ya kamata mu maida hankali akai shine addu'o'i wallahi amma duk abin da zaka yi ba abin da zai canja wannan abin da zaka yi wallahi tallahi sai dai Allah daga saman bakwai ya canja kuma ko kaki ko kaso daga cikin waɗanda suka taimaka wajen fitintunun ƙasar nan suka yi yawa akwai mu talakawan a ciki ka je kai mu'amala da talakawan ka ga yadda suke mu'amala da junansu ka ga yadda suke kyamar junansu ka ga yadda suke cin zarafin junansu ka ga yadda suke tozarta junansu ka ga yadda suke cin amanar junansu jama'a haka ne ko ba haka ba duk wata abu da ka dauka ka sa wani a ciki sai ka zo kana bibiya ka rasa yadda zaka yi saboda me saboda kawai ba ma kaunar junanmu so muke wani daga gefe ya zo hiye mana amma mu ba za mu yi wa kanmu ba mu zagi junanmu mu ci mutuncin junanmu mu tozarta junanmu mu yarfe wa junanmu mu kage wa junanmu mu tozarta junanmu mu kiyayya wa junanmu mu hana junanmu dama duk wanda ya samu dama to sai dai ya dama shi kadai amma ba zai dama da ku ba jama'a haka ne ko ba haka ba shi kadai yake damawa Allah ya sauwake amma matsalolin akwai bukatar nazari da tunani akan su dan haka sai malam yace wal ajli ha yuqimu Allahu al-qiyama hakan nan ne ko saboda wannan kalma ne Allah zai tahi kiyama kiyama da za a yi jama'a za a bambance ne tsakanin mu'minai da wane ne da kafirai yasa Allah zai ce wamtazul yawma ayyuhal mujrimuna kai mutanen banza ku ware gefe na kirki kuma ku ware wamtazul yawma ayyuhal mujrimuna wa yab'athu al-khala'iqa min ajliha kuma za a tashi halitta ne gaba ɗaya saboda wannan kalma in kaga kiyama ta tashi to wannan kalmar za a yi kididdiga akan ta akan kowa wa min ajliha tunsabul mawazi saboda wannan kalma ne za a kafa mizani Allah ya ce wa nadu mawazin al-qisti qista liyawm al-qiyama fala tuzlamu nafsun shay'a wa nadu mawazin al-qisti Allah ya ce za mu kafa mizani na adalci haka aya take ko malam buba yawa liman ya tabbatar cewa haka ne ka san su ne masu abu liyawmil qiyama dan qiyama ta tashi dan awo tsakanin bayi Allah ya ce fala tuzlamu nafsin shay'a ba za a zalunci kowace rai komai ba dan haka qiyama ita za ta sa a tayar da me a kafa mizani wa ta tatayar suhufu saboda kalmar ne za a yi raba takaddu kowa a bashi nasa wanda ya rike da hannun dama fahani amari allahu ma da lamara balale da abin da Allah ya ma na fata an gane wanda kuma ya ainihin wato kangare wa Allah ya karba da hannun hagu to bala'i ya same shi Allah ka tsare mu daga cikin irin waɗannan mutane dan haka fa akhidhu bi yaminihi min amama akwai wanda zai karbi wannan littafin da hannunsa na dama ta gaba wa akhidun bishimalihi min wara'i zahirihi akwai kuma wanda sai an burma kirjinsa nan kan kafan zuciyarsa za a burma hannayensa shiga a fusgo su ta baya sannan a danka mal littafi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka tsare mu daga wannan masifa dan haka sai malam yace fa akthiru min adh-dhikri biha ibadallahi Allahu akbar malam yana ta mana nasiha ku yawaita karma furta wannan kalma ya ku bayin Allah ku yawaita ruko da ita ku yawaita aiki da ita ya ku bayin Allah wa tamassaku biha ku rungume ta ku kankane ta asallahu an yi qabidana alaiha akwai yuwa da possibility Allah ya dauki rayuwar mu akan wannan kalma Allah ka dauki rayuwar mu akan wannan kalma ya Allah innahu ala kulli shay'in qadir malar rasulai yace domin Allah mai iko ne akan komai ya kara cewa wa as'alullaha ta'ala bi asma'ihi alhusna ina roƙon Allah da sunayensa masu ainihin wato kyau wa sifatihi almuthla da siffofinsa masu daraja da kima da martaba an yi haƙiƙa lana tauhidi, Allah ka tabbatar da tauhidi a cikin zukatanmu. Kai, wannan addu'a tana da tsada mala. Wallahi duk wanda Allah ya tabbatar da tauhidi a zuciyarsa, Allah ya gama masa gata. Allah kai mana wannan gata ya Allah. Wa an yi haƙiƙa na bihi, kuma Allah ka tabbatar da mummuma a kansa. An gane? Wa an yi ni'ima alaina bil iqamati alai, Allah kai mana ni'imar tsayuwa akan tafarkin tauhidi. A ce duk inda aka buga ka, malam kana nan rike da Allah, kana nan akan tauhidi da aqida. A buga jama'a, akwai waɗanda wallahi ni na san su, mun taso tare da su akan aqidar ahlus sunna da tauhidi, wallahi sun zame, sun koma yan dariku, sun koma masu abin nan, wasu yan haqiqa ne, wasu sun zama kaza. Amin amin, Allah ka dawo da su kan hanya. Dan Allah jama'a, idan Allah a rayuwarka ya ma fatahi, kun taso da wasu a fagen karatu, kuna kan aqida iri ɗaya ta tauhidi ta sunna, kaga Allah ya zamar da su, kai ya barka, bai kamata ka gode wa Allah ba? Bai kamata kai addu'a Allah ya ɗauke ka akan wannan ba? Kuma na san yau da zan bawa kowa fili a nan, zai iya bada labarin cewa ya san wane ma tare suka taso, amma yanzu baya kan tafarkin sunna. Haka ne ko ba haka ba? Ya san wane ma tare suka yi gugurmaya, amma yanzu yana kan tafarki na shirme da shedanci, amma shi Allah ya kubutar da shi. To mu ci gaba da addu'a, Allah ya shirye su su, mu kuma Allah ya tabbatar da mu, ya ƙara ganar da mu gaskiya. An gane? To shine yake cewa an yu'imana bil iqamati alai, ya Allah kai mana ni'ima da tsayuwa da tabbata akan ainihin wato tauhidi. Hatta ya tawaffana ghaira mubaddilina, har ka ɗauki rayuwar mu ba tare da mun canja addini ba. Domin Allah da ba ya faɗa, ya ce minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alai, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir, sai ya ce wa ma baddalu tabdila. Daga cikin mutane muminai akwai wasu mazaje, in ji Allah, sun gaskata alƙawarin da suka yi wa Allah cewa su musulmi ne. To ba su saba wannan alƙawarin ba, suna nan akan musulunci, suna nan akan aqidar sunna, suna nan akan tafarkin sunna. Faminhum man qada nahbahu, daga cikin su akwai wanda ya bukata zama ta riga ta biya har ya tafi lahira akan sunnar manzon Allah. Wa minhum man yantazir, daga cikin su akwai wanda yana jira Allah ya dauke shi akan wannan tafarki. Allah ya ce wa ma baddalu tabdila, wallahi bas canja ba canjawa. Allah karka jarrabe mu da canjawa ya Allah. Allah ka tabbatar da mu akan aqidar sunna da tauhidi, ka tabbatar da mu akan gaskiya, koda akan wata biyo, koda akan kanmu ne. Allah karka jarrabe mu da kauce wa gaskiya da kama ƙarya ya Allah. Wala mughayyirina, ba kuma masu jirkitawa ko canjawa ba. Innahu ala kulli shay'in qadir, domin Allah yana da ainihin wato iko akan komai. Sai malam rasulun yace wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala abawayhi ibrahima wa isma'il wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalina wa sallama tasliman katira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allah ya saka da alheri. Malam rasulun yace tsira da amincin Allah su tabbata ga shugaban mu annabi Muhammad da alayensa da iyayensa guda biyu, Ibrahim da Isma'il, da kuma sauran annabawa da manzanni gabaki daya, da tsira da aminci masu yawa. Yace karshen abin da zamu ce shine dukkanin dangin godiya ya tabbata ga Allah. Kuma muna masu cewa wa akhiru da'wana alhamdulillah, muna gode wa Allah da Allah ya kawo mu muka gama wannan karatun littafi a karo na biyu, bayan saka hi da muka yi a karo na farko, kuma aka yi ta yi da mu har Allah ya sa muka zo yanzu karo na ƙarshe. Mun zo wannan ainihin wato ƙarshen littafi, kuma akwai fihiras wanda ba he mun karanta su ba, wato kamar dai content na littafin, abubuwan da littafin ya kunsa ga sunan shi, abin nan babuka ne ya bayani akan su da sauransu, sai kuma tallan wasu littafai da aka yi a bango na ƙarshe da sauransu. So wannan ba sai mun karanta ba, domin a wancan karan har wannan san da muka karanta. So amma wannan ba sai mun karanta ba. Yan uwa, littafin la ilaha illallah ya zo ƙarshe, amma ba za mu rabu da la ilaha illallah ba har ranar mutuwar mu, in Allah ya yarda. Kuma wannan littafi gaskiya alhamdulillah Allah ya saka wannan littafi albarka, domin kamar yadda na faɗa, mu ne farkon wanda muka sa ta'alim ɗin wannan littafi a garin nan, kaf duk garin nan mu muka fara sa ta'alim ɗin shi. zuwa yanzu a dalilin sakawarmu ni ba zan iya kirga adadin malamai da ɗaliban ilimi da suka sata alim din wannan littafin ba. To wannan abun a gode wa Allah ne dan ba dabaran mu bace. Allah ne yake yi wa mutum gamdakatar ya dora shi akan wani tafarki da wani zai koyi da shi. Kuma manzo Allah ya ce duk mutumin da ya sunnanta mutane wani aiki na alheri to yana da ladan abin da shi yayi kuma yana da ladan abin da su ma suka yi ba tare da an rago daga cikin ladan su ba. Ina fata an fahimta. Muna addu'a Allah ya karba mana wannan aiki. Allah ya ba mu iko. Wannan littafi mun gama da shi. To akwai maganganu guda uku a takaice. Magana ta farko shine in ba ku manta ba wancan karon mun yi walima. Na sauke wannan littafi. Gaskiya wannan karon ma muna so mu yi walima. Yawwa kuma walimar wannan karon za ta bambanta da waccan. Wannan nama zalla za mu ci. Insha Allahu ta'ala. Dan haka ni da nake magana yanzu na ba da sadakar rago guda. Na farko ni dai yanzu zan kawo rago in Allah ya daggashashe ban kararre. Baban Noyar zan kawo ban kararren rago in Allah da ni a karo na farko. Amma da ke jama'a tamu da yawa har kayin za a kawo shi. Shi wannan ragada da za a yi sai a taho da shi tunda shi ba zai gasu ba. An gane magana da kyau ku? So in Allah ya yadda zan yi wannan. So muna fata kuma wanda suke kallon mu da sauraron mu duk wanda zai bada gudunmuwa domin rago ɗaya ba zai ishe mu ba. Akalla ya kamata a samu uku. Ko a samu saniya. Prof. Allah ba da lada prof. Yawwa. So muna buƙatar ko dai daga nan majalisi ko kuma wanda suke sauraron mu in Allah da rana ita yau za mu zo mu gabatar da wannan walima da ƴar nasiha a cinama mana. A cinama. Kuma wallahi shaura ka san yanzu tunda mun ce za a cinama wallahi za a zo a cika masallacin nan. To ya namu ku zo mu je. In ji yara da faɗa ya namu ku zo mu je. Yawwa. So dan haka wannan kenan. Saboda haka idan akwai wanda zai taimaka da shi ma rago ko kudin ragon to muna nan muna sauraro. Amma dai ni kan zan kawo rago in Allah ya yadda a gashi a bankare a soyar rumus insha Allah. Kawai sai dai ai taya ga ana raba wa mutane wani sati in Allah ya yadda. So wannan kenan. Allah ya tabbatar da alheri. Abu na biyu wannan yanzu na sanar ne duk wanda yake buƙatar taimakawa a yi walima tare da shi ya same ni kai tsaye. Ni ne ciyaman na walimar. An gane magana da kyau ku? Da haka ya kawo gudunmawarsa ko ya kawo rago ko kudin rago. Iya nama za mu ci, in ba nama ba karka kawo mana komai nan. Yawwa sai kayan ɗan sha hakan nan ba kayan shaye-shaye ba. Kayan sha. An gane? To jama'a muna ta tattaunawa akan littafin da zai wakilci ko zai mai gurbin wannan littafi da muka gama. Yanzu dai akwai littafi kusan guda bakwai a gabana zuwa takwas wala Allah ma suka yi goma. An gane? Na farko akwai littafin al-ikhtiyaratul aqdiyya lil imam al-albani taqrir masailul i'tiqadi inda al-imam al-albani talib ibrahim abu shada. An gane? Wannan littafi da kuke gani wato abubuwan da malam Muhammad Nasiruddin Albani ne ya gamsu da su a cikin aqida ya tantance abin da bai tabbata ba ya kuma tabbatar da wanda suke tabbatattu karkashin alqur'ani da sunnar manzon Allah. Wannan shine ikhtiyaratul aqdiyya. Bari bala zamu amsa tambayar ka insha Allah. To dogaro da wannan littafin ba. Karka damu. A yi haƙuri dama in na gama yanzu bayanin littattafan zan ba da filin jefo shawarwari ɗaya ko biyu haka. To sannan daga ƙarshe kuma za mu je mu ittifaƙin wanda za mu saka sai mu sanar da mutane. Dama ƙa'ida shi ne ko da mutane sun ba da shawara ai za mu je mu istikhara ai ko? Mu nemi zaɓin Allah. To muka nemi zaɓin Allah wanda na ji zuciyata ta kwanta mu saka shi sai dai ku gani da shi kawai. Ina fata an fahimci magana. Yawwa. To wannan shine dan haka wannan littafi na farko kenan da muke sha'awar saka shi littafi ne mai fawaid kware da gaske a fannin aqida da tauhidi. Littafi ne mai fa'ida sosai kware da gaske. To sai mu zo ga littafin al-wajiz fi aqidatis salaf as-salih ahli sunnati wal jamaa. Akwai malamai da yawa da suka yi muqaddima a littafin nan, amma wanda ya yi idadin littafin shine Abdullah ibn Abdul Hamid al-Athari, babban malamin hadisi ne kuma babban malami ne na tauhidi. Ina fata an fahimta. Kaga muna da al-wajiz fi fiqhi sunnati wal kitabil aziz, sannan muna da al-wajiz fi aqidati abunan salafus salih da shauransu. Ina fata an fahimta. A ahlus sunnati wal jamaa shi ma littafi ne gaskiyar magana wanda yake da fawaid kware da gaske, wanda ba za su musaltu ba, ba za su ainihin wato lissafu ba. To dan haka zamu duba yuwar saka shi ma. Ina fada ne dan kowa idan ya ji zai iya bada shawara, sannan kuma sai mu je mu duba me Allah ya zaba mana. To sannan ga wannan littafin, wannan littafin a Saudiya na samo shi cikin kyaututtukan da malamai suke mana idan mun je umara ko mun je aikin hajji. Wannan littafin da kuke gani, wato in kana neman kamus na sunayen Allah, kamus na sunayen Allah ka samu wannan littafin, sunansa At-Tariqatul Muthla li Ihsa'i Asma'illahil Husna min al-Kitabi was-Sunnati wa Fahmi Salafil Umma, wanda ya littafin shine Garib bin Muhammad Ali Abu Arif. Na fata an fahimci magana. Littafi ne wanda gaskiyar magana fa'idarsa ba za ta kirgu ba. Asali ma littafin kamata ya zama na bincike. In kana so kai magana akan misali Ar-Rahman, wato in ka zo ka fara falla shafuka yana bayani akan meye ma'anar sunan Ar-Rahman, me wannan hadisai suka zo akai, ayoyi nawa a Qur'ani suka zo akan sunan Ar-Rahman, wanda fa'ida musulmi zai samu idan ya rike sunan Ar-Rahman yana ambaton Allah da shi. Kamusu ne na malam na ainihin wato sunayen Allah, Asma'ullahil Husna. Ina fata an gane. So littafi ne mai fa'ida, mai albarka kwarai da gaske. Ina bincike sosai daidai gwargwado kafin mu zo mu dan karanta muku abin da ya sawwaka, muna dudduba abin da ke cikinsa. Allah ya saka wannan malami da alkhairi. Littafi na gaba na hudu kenan shine littafin Kitabu Usulul Imani fi Daw'il Kitabi was Sunna, wanda ya wannan littafi shine Salih bin Abdullah al-Fawzan abuna bin Abdullah bin Abdul Aziz al-Sheikh, Salih bin Abdullah bin Abdul Aziz al-Sheikh, wannan littafin Usulul Iman ne, yana magana akan asalin imani, tushen imani. Malam wannan littafin ba za ka gane alherin sa ba sai ka kutsa cikin sa. Babi babi yayi bayanai ayoyi, ni dai na jima ban ga littafin da yazo akan maganganu na imani. Yanzu kaga wannan wa min anwa'il ibadati ar-ragabatu ar-rahabatu wal khushu, babi ne yayi daga cikin nau'ukan ibada akwai ar-ragabatu kwaɗayin rahamar Allah, war-rahabatu da tsoron azabar Allah, wal khushu'i da kuma khushu'i. Sai ya fassara maka ar-ragaba, ya fassara maka ar-rahaba, ya fassara maka al-khushu, sannan sai fara kawo nau'ukan waɗannan abubuwa kowace kuma yana ɗaure ta da hadisi da ayoyin Al-Qur'ani. Wannan littafin yana da fa'ida kwarai da gaske a fannin imani da aqida da tauhidi gaba ɗaya. Littafi ne mai fa'ida kwarai da gaske. Na fata an gane. Ai yau sai dai ku hakuri tayin din nan mu ƙara shi gaskiya. Ku yi hakuri da tayin, za mu ƙara dole. Ayi hakuri. To sannan sai wani littafi wanda yake karami ne amma sai aiki, wallahi malam karami ne, kwata-kwatansa gaba ɗaya bai wuce shafi 55 ba, ko shafi 70 bai kai ba, 55 ne ma. Littafin sunansa Al-Mukhtasarul Mufidu fi bayani dalaili aka samu tauhidi. Al-Mukhtasarul Mufid, takaitaccen bayani mai fa'ida fi bayani aka samu tauhidi, cikin bayanin kashe-kashen tauhidi. Takaitaccen bayani mai fa'ida a cikin bayanin kashe-kashen tauhidi shine tauhidul uluhiyya, tauhidul rububiyya, tauhidul asma'i was sifati. Ina fata an gane. Da ayoyin da suka zo suka yi magana akan wannan, da yadda mutum zai zama ya samu kadaita ubangiji a cikin wannan, wanda ya rubuta littafin shine Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin al-Badr. Wannan malamin a yanzu kusan babu kamarsa a cikin malaman hadisi da aqida a duniya yanzu. Yadda Muhammad Nasiruddin Albani da su Malam bin Baz da su Malam Uthaymeen suka ci zamaninsu, a zamaninsu babu kamarsu, to haka shi ma yanzu a zamanin shi kusan babu kamar shi. Babu kamar shi, yana da littattafai da rubuce-rubuce akan aqida da tauhidi Allah ne kadai san yawan su shi ma wannan littafin muna sha'awar saka shi musamman saboda yana dabda ya cika sharuɗan mu daga cikin sharuɗan da zamu sa littafi dole zamu duba littafin da ake samun shi wanda in mun bada oda za a iya kawo mana kamar 200 a cikin kankanin lokaci ba tare da an samu bata lokaci ba na biyu shine littafin ya zama bai da yawa yadda zamu sauke hitin da mu karatu ne na dalibai ba wai na malamai ne wanda za a zo a ta jawo abubuwa a mu dalibai ne da ni da ku duka muna ƙarawa junan mu sani ne ko malam Usman yawwa kaga sai mu saka dan karami wanda da cikin nishadi mun gama mun sake shiga wani to wannan ya cika wannan sharadin na uku shine ya cika sharadin mu na cewa wannan ranar dama ranar tauhidi da aqida ce to shi kuma ya cika da tauhidi musamman waɗannan tauhidi guda uku to gaskiya littafi yana da fa'ida kwarai da gaske muna tunanin shaka shi ma insha Allah daga ciki akwai ainihin wato sharhul manzumatul ha'iyya fi aqidati ahli sunnati wal jama'a li imami abi bakr abdullah bin abi daud as-sijistani an gane ku wannan littafi sharhi ne na wata manzuma ta ha'iyya an gane magana da kyau ko ha'iyya tamassak bi hablillahi wattabi'il huda wa la taku bid'iyyan la'allaka tuflihu wajin bi kitabillahi wa sunanin lati a tatsar rasulillahi tanzu watar baku wannan abunan baituka ne kusan guda 40 da wani abu akan aqida da tauhidi wanda za mu iya haddace su ma a nan in ka haddace su duk wasu abubuwa na aqida kusan ka gama da su kuma mun zo sai mun ja baitin mun rera shi a nan da ku sannan sai kuma mu fassara ma'anar da ke cikin baitukan sai ya zama daga ka haddace baitin kana karantawa za ka ji ma'anar ta zo maka ina fata an gane wannan littafi wanda ya rubuta shi shine asali wanda ya baitukan shine Abi Bakar bin Abdullah bin Abi Daud as-Sijistani dan gidan Abu Dauda ba akwai sunan Abi Dauda ba to dan sa ne ya rubuta wannan aqida dan gidan Abu Daud ina fata an fahimta kaga barewa ba za ta gudu ba dan ta yi menene ye rarrafe an gane magana da kyau ko as-Sijistani an gane to wanda kuma yi sharhi na baitukan shine Salih bin Fawzan al-Fawzan malam Fawzan ne ya ainihin wato sharhin littafin yayin sharhin aqidar wannan baitukan so muna tunanin saka shi shi ma insha Allah sai littafi na nawa ne kan muke ne ni na banta makirgan 1 2 3 4 5 6 na bakwai ne zamu tashi a wannan shine irin wannan ne kawai bambancin bugu ne amma irin wannan ne shi wannan ana samun littafin shi ma ya cika sharuɗan mu ana samun sa dan ko yanzu na buga waya nace a kawo mana guda 1000 za a kawo shi ma ana samun shi kuma kaga shi ma karami ne ba yawa yake da shi sosai ba nan fata an gane wallahu a'lam daga ciki akwai littafin alqaulus sadid fi tahqiqi tauhid maganar gaskiya cikin tabbatar da tauhidi wannan littafi wanda ya rubuta shi ne Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi ba akwai wani family mai suna Ar-Rajihi Foundation ba wanda malam Isa Ali ya bada labari cewa sun kafa wata foundation mai girma a Saudiya su ne ma suka fara buɗe bankin musulunci a Saudiya Ar-Rajihi Bank an gane to familin su ne ɗaya daga cikin abin nan da kidawa akwai malamai a cikin su ya rubuta littafin kuma wannan littafi a gaskiya matsala ɗaya ce za ta hana mu saka shi shine galibi ya ginu ne akan su'al wa jawab tambaya da amsa to amma mas'alolin aqidar da tauhidin ya tattauna su ne akan mas'alar aikin hajji irin abubuwan da mutane suke yi na shirka in sun tafi aikin hajji na fata an gane da mas'alolin da suke aikata marasa kyau na sabawa sunna to su ne ya dinga ainihin wato abin nan to kaga aikin hajji sai wanda Allah ya azurta ko a sashi a huduba abin nan alqaulus sadid fi tahqiqit tauhid alqaulus sadid fi tahqiqit tauhid a saka shi ko bayan azumi kafin aikin hajji wannan shawara ce mai kyau musamman saboda mahajjata zai musu fa'ida amma gaskiya littafin yana da ainihin wato fa'ida sosai kwarai da gaske yana da abubuwa na alheri ba rasa ka ji sun ma nan ba wai he shawara amma baka zuwa karatu to wannan su suka faɗa amma ni ba ruwana to wannan na bakwai kenan ko to sai na takwas masailul imani mas'alolin imani mana shi ma tambayoyi ne da amsa akan imani da abubuwan da suke danganci imani. Yanzu wannan musulmi bar ku ji wannan. Ma hukumu man yaqulu bi anna man qala inna man taraka al-amal az-zahira bil kulliya bima yusamma inda ba'd ahli al-ilmi bi jinsi al-amali annahu kafirun. Anna hadha al-qawla qalat bihi furqatun min firaqil murji'ah. Meye hukuncin wanda yace wanda duk ya bar wani aiki na zahiri gaba daya da abinda ake kira a gurin wasu ma'abota ilimi, wato wani jinsi na aiki, wato ya bar aiki a zahiri ya dinga yin su a koye, idan har mutum yayi haka ya zama kafiri, meye hukuncin wannan magana? Littafi ne a ƙarƙashin tambaya da amsa dangane da abin da ya shafi imani da kuma yaya mutum ke zama musulmin kirki wa yake zama musulmin banza. Yanzu ga wata tambayar: bima yakunul kafirul bima yakunul kufrul akbar aw ar-ridda. Da me mutum yake aikata babban kafirci ko kuma ya ridda? Hal huwa khasun bil i'tiqadi wal juhudi wat takdhibi am huwa a'ammu min dhalika. Shin wannan abun mutum ya aikata kafirci babba ko kuma ya ridda, shin ya keɓanci ɓangaren aƙida ne, ko kuma har Musa wata magana ta Allah ko ta manzon Allah ko ƙaryata ta, ko kuma gaba ɗaya ya ga mai komai? To sai malamin sai ba da amsa. Ina fata an gane. Littafi ne wanda ya shafi tambaya da amsa a ɓangaren imani da aƙida da tauhidi, usulul iman. Shi ma bai da yawa, kuma shi ma ana samun shi. Ina fata an gane. Yawwa, shi ma Salih bin Abdullahi Abdullahi al-Fawzan shi ne ya rubuta shi. Allah ya saka masa da alkhairi. To sai wani littafi mai fa'ida yana kusa da wancan littafin da nace muku kusan kamus ne akan sunayen Allah. Ina fata an gane. Amma shi gaskiya ya takaita kwarai da gaske, shine Al-Qawa'idul Muthla fi Sifatillahi wa Asma'ihi al-Husna. Na jin ba ku manta ba, ranar da zamu sa la ilaha illallah wancan shekarun nazo da wannan littafi. Ya rubuta shi da furo kwakwalwar kan nan fa tana da wallahi. So wannan littafi Sheikh Uthaymeen Muhammad bin Salih Uthaymeen shi ne ya rubuta shi, kuma ya rubuta shi ne akan sunayen Allah da ma'anarsu da yadda ake aiki da su da fa'idar su wajen addu'o'i da neman yardar Allah. Littafi ne qayyim jiddan, kuma shi ma bai da yawa sosai, domin kwata-kwata littafin bai wuce ainihin wato shafi 73 zuwa shafi 80 da wani abu ba, bai kai 100 ba dai. Don haka shi ma littafi ne mai fawaid kwarai da gaske. Allah ya datar da mu. Na nawa ne nace? Na 8 ko? Ko na 9? Na 9 dai ko? Yawwa. To sai littafi na 10: Al-Mu'taqadu As-Sahihu Al-Wajibu Ala Kulli Muslimin I'tiqaduhu. Ta'alif Fadilatul Sheikh Ad-Doktor Abdussalam bin Barjis Al-Abdul Karim. An gane ko? Abdul Karim. Wannan littafi yana magana akan Al-Mu'taqadu As-Sahihu, abinda ya kamata mutum ya kudirce na aqida, wanda ya zama wajibi akan duk wani musulmi. Dole ka aqidantu da wannan. In ka kuskura ka koma ga Allah baka da aqidar abubuwan da malamin nan ya kawo, to akwai matsala. Shine al-wajibu alal muslimi i'tiqaduhu. Littafi ne malam zankame yake da ayoyi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Yanzu kaga al-muqaddimatu as-sahihu fi tauhidir rububiyya. Al-mu'taqadu as-sahihu fi tauhidir rububiyya. Abinda ya kamata mutum ya kudirce akan tauhidir rububiyya, tauhidin kadaita Allah da ayyukansa, shine babi na farko da ya fara budewa bayan yayi muqaddima a littafin. Ina fata an fahimta. Ya kawo ayoyin, ya kawo hadisai, ya kawo maganganun malamai. Wannan littafi malam akwai fa'ida sosai. Kuma malam Mubarak Manu Garba, Allah ya saka masa da alkhairi, shi ya kawo littafin. Don haka in muna bukatar sa, muna saka shi, muka ce ya kawo mana, shi zai kawo mana ko 1000 muke so. Yanzu ga al-muqtaqadu sahihu fi tauhidul asma'i was sifat, haka zaka gani. Al-muqtaqadu sahihu fi tauhidul uluhiyya, gashi nan haka ya dinga kawowa, gashi nan haka ya dinga. Al-muqtaqadu sahihu fi arkanil imani sita, abinda ya kamata mutum ya kudurce akan rukunan musulunci guda biyar: al-imanu billah wal-imanu bil mala'ika wal-imanu bil kaza da shauransu. Ina fata an fahimta. Littafi ne na 'yan uwa na dalibai wanda mutum zai gane abin da ya kamata ya kudurce dangane da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shi ma wannan littafi yana da fa'ida kwarai da gaske, yana da alheri ba dan kadan ba. To sai littafi na ƙarshe shine na 11. Wannan littafi sunansa Qatful Janiyyid Dani sharhu muqaddimatu risalati ibnu Abi Zaid al-Qayrawani. Kun san ibnu Abi Zaid al-Qayrawani yayi wata muqaddima a farkon littafin sa, babu ma tantiqu bihil al-sinatu wa ta'taqiduhu al-af'idatu min wajibi umuri diyanat. Wanda malamai suka ce ba a yi wata littafi ko wata muqaddima da take bayyana hakikanin aqidar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da sahabbai irin muqaddimar risala ba. An gane magana da ke ku? Saboda haka an samu malamai sun yi ta sharhi iya muqaddimar kawai, suka bar fiqhun domin muqaddimar ta fi abin da ke cikin fiqhun fa'ida, domin ita babban fiqhu ne, shi ne al-fiqhul akbar at-tauhid wal aqida. Yawwa, so wanda ya ainihin wato rubuta shi shine Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Abbad Al-Badr, wanda ya rubuta wancan littafi da nace muku babu kamar sa yanzu a malamin hadisi a duniya, shi ya rubuta wannan littafi. Wannan littafin jama'a wallahi alherin sa ba dan kadan bane, fa'ida da ke cikin sa Allah ne kada ya san yawanta, sai dai kawai mu takaita a cikin bayani saboda lokaci, amma abin da yake cikin littafin ya wuce tunaninka da nawa gaba daya. Dan haka littafi ne gaskiya wanda yake da fa'ida, shi ma za mu duba yuwar saka shi. To ga littafai har arasu ne za a dauka ku kai makin da yawa. Wa alaikum salam. Haka gaskiya ne wannan haka na shida ko na biyar ko wannan almukusa sarrafa mafidu fi bayani da la'ila ka sami tauhid. Na'am haka ne haka guda uku gaskiya ne haka ne haka ne haka gaskiya ne ta shikenan. Kuma gahi in muka sa a kawo mana littafin za mu same shi in Allah ya yarda. Kai ma kai makin ɗinsa ko? To Malam Yakubu ta masha Allah. Ha? Alaikum salam. Kai ma kana tare da shi? To masha Allah. To shi to from an gama tunda furo yango ya bayan mu magana ta kare. Ta haka ne haka haka Allahu akbar. To kun ji Malam Usman yana da duk gaba ɗaya karatun nan tun daga na farko har na yanzu nan da muke magana, babu ko kwaɗe da ya kubuce. Wannan yana daga cikin abin da nake jin daɗin sa kwarai da gaske, saboda ko yau ka kwanta ka rasu ka tafi ka bar baya da alheri, baka bar baya da kura ba. Na'am haka Telegram zai same su ne sunan Telegram ɗin ma. Na'am ta haka gaba ɗayan su gaskiya ne haka ne ya zama yana da sauki gaskiya ne haka ne har inda ya aka tsaya haka ne ya cikin ƙananan nan da wahala ba haka ne gaskiya ne. Malam Usman ya ba da shawara mai muhimmanci, kuma gaskiya dama ni ma ina daga cikin abin da na yi la'akari da ita, saboda mun sa babban littafi tsakani da Allah har sai ba za a ce an gaji ba, amma dai za a ji kamar an kosa a ce an gama an shiga wani ko to, amma aka sa karami nan da nan an gama mun tsira gon mu ba ga bani ta tsira gona da wuri ina fata an gane. So kuma babban bayanin shine idan ka je telegram namu na meni wani abu Adam Muhammad Albani, wani abu Adam Muhammad Albani, an gane ku, za ka samu zikararrun tun daga farko har ƙarshen su audio, sai ka sauke ka je ka bilitafi kana bi kana bi kana bi kai ma sai kaga zaka iya karanta. Yanzu ko kun san akwai wanda dalibai ne anan muna karatun da su sun fahimci abin har sun je suna karantar da wasu, da karatun da muke anan suka fahimta kuma suke karantar da wasu. To in ka je ka bi telegram din zaka samu haka, in ka je darul fikir zaka samu karatun. Allah ya saka malam Usman da alheri. Na kwane wannan abin nan kenan, wannan kenan. Eh, wa alaikum assalam. Na'am. Haka ne. Na'am. An fahimci littafin gaskiya ne. Nawaqidha wa fadailuha. Haka ne. To malam Haruna, wannan shawara ce mai kyau, amma tunda bamu shiryo ba, domin ina so idan zan yi tambaya kuma a bada amsa, to zan so in bada kyauta gaskiya. Saboda haka malaman mu suke mana. Malam, muna godiya ga malaman mu, shi yasa zan karhe dole zan yi wa malamai na addu'a, Allah ya saka musu da alheri. Wala ala ra'sihim malam Musa Adam mai hula. Malam Musa da kuke gani, malam Musa ya bar rigar jikin sa ma na saka. Za mu tahi daga majalisi, malam ya ce kowa ya tafi amma malam Albani ya tsaya. Wallahi malam, idan ya shiga gida sai ya dauko gare da riƙar cikin ta da wando da hulatta da takalmi, wallahi sai dan kamu. Sai malam Albani ka je ka sa wannan, yasa har mutu ba zan manta da malam Musa ba. Allah ya saka mishi da alkhairi. Malam Musa ya taimake ni ba dan kadan ba, wanda shi ina da malamai da yawa, domin shi daga baya muka haɗu da shi a ta'alim ɗinsa da yake a masjidu Salafiya shekara kusan 20 da ta wuce. Gaskiya ba abin da zan ce masa sai dai Allah ya biya shi, amma ina so in ware lokaci in muka zo walima cikin bayanan da zan yi zan masa addu'a da shi da sauran malamanmu gaba ɗaya da suka koyar da mu, kuma suke jamma a jiki wajen nuna mana ya ya kamata mu yi. Allah ya musu albarka duniya da lahira. To muna babin shawara, malam shawara ka taɗa zu, akwai za ka ƙara ta ne ko kuma haka recording haka ne, gaskiya ne, haka ne kware da gaske an dai ji maganar sa ko dama audio malam Usman yake magana. Audio yake magana dama videos kan suna nan. Na'am,
audio din wanda yake so ba sai la ilaha illallah ba,
haka
akwai abun nan ana samun sa daru cikin, ana samun
sa a wannan telegram din namu.
Video kuma in yana son video da rafi cika gaba daya,
haka
in yawo shafin mu na YouTube zai samu.
Masha Allah, me sunan YouTube din? Sunan ɗaya ne ko? To
in yaje shafin YouTube zai samu.
Na'am,
kuma karatu ne yake so, wani bangare yake so na karatu
namba kaza,
kuma in yi sallama wa malam Usman
a
WhatsApp group,
haka
tura mishi ya faɗi namban karatun da yake
tura. Na'am, to masha Allah, an ji bayanin sa ko, cewa idan misali audio mutum yake bukata, to idan ya hau darul fikir da kuma wani abu Adam Albani, yawwa bardan me kuka ce, yawwa, to masha Allah. To idan ka hau nan a telegram zaka same su, haka kuma ba wai iya la ilaha illallah kamar yadda malam Usman ya faɗa ba, har alwajiz duk shi yake ɗaukar audience, yawa da hudubobi duka suna nan, har ma idan kana da numbarsa kamar sallama kace karatu kaza ko namba kaza kake bukata, to zai turo maka shi da izinin Allah. To haka kuma idan ka hau YouTube ɗinmu mai wannan sunan da ya har ilau, videos kuma suna nan duk zaka same su. An sauke waɗancan sauran gaba ɗaya duka, kun sauke akan telegram din shi ma? To masha Allah, sauran videos din. To
to saboda haka da video da audio din duk za a same su akai jama'a kun gane to mu je abu na karshe muna godewa Allah da Allah ya kawo mu wannan fage kuma ya kawo mu wannan lokaci sannan muna godewa wanda suka bada gudunmawa wanda in Allah ya da ranar walima duk zan zo da bayanai akan waɗanda suka ba mu gudunmawa wajen tabbatar da wannan karatu tun daga kan shi marigayi mai wannan masallaci har zuwa kan masu shara da waɗanda suke ainihin wato kula mana da wannan masallaci kowa za mu sa shi a addu'a kai ba su ba har ku da kuke zuwa sauraron karatun nan babu wanda za mu rage a cikin addu'a in Allah ya yarda muna addu'a Allah ya saka kowa da alheri ku taya mu addu'a Allah ya sa mu canko littafin da ya fi kowanne fa'ida a cikin littafin nan wanda zai sa mu fahimci karatun kuma mu aiki da shi Allah ya ba mu iko da basirar yin haka Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya biya mu da aljanna Allah kuma ya sa aljanna ta zama komar mu هذا هو ما عندنا بالله التوفيق فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته امين.